Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Yanzu ma dai Ibrahim ka Almasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 23 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cece kucin da ake yi a fagen siyasar Jamhuriyar Niger. Za kuma a ji ƙarshen hirar da aka yi da wani tsohon dan sandan Amurka dan asalin Najeriya kan damfarar da 'yan Najeriya ke yi a yammacin duniya. Maryam Dauda za ta shigo da sharhin jaridun koko za ta shigo da shirinta ta kallabi. Zahara Fage kuma ta shigo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya dau shawaran yanke taimako da Amurka take baiwa kasashen waje. Ya ce wannan abin da ake yi barna ce kuma bai dace ba, amma kuma ya janye bayan wasu manyan 'yan majalisa sun wato da suka kalubalanci shawararsa. Shugaban kasar ya fito karara ya fada cewa akwai barna da almubazzaranci a taimako da Amurka take baiwa kasashen waje. Ya kuma ce kamata ya yi a sa hankali a kan inda kudaden Amurka suke shiga, in ji wani babban jami'in fadar White House yana fada wa muryar Amurka. Ya ce dalili kenan da shugaban ya buƙaci gwamnatinsa ta duba wannan al'amarin. Sai dai 'yan majalisar dokoki na ɓangarorin Republican da Democrat dukkaninsu sun bayyana adawarsu ga matakan da fadar White House ta ɗauka na dakatar da wani taimakon ƙasar waje da majalisun tarayyar suka rattaba hannu a kai. Wani hadimi a fadar White House ya ce akwai mutane da dama da suke majalisa wadda ba su ra'ayin a yanke kudade da ake ɓannatarwa wurin taimakawa kasashen waje. Amurka da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan sun fara ci gaba da tattaunawa a kasar Qatar a kokarin kulla yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yaƙi da sojojin Amurka suka dade suna shiga tsakani a kasar waje. Jiya Alhamis da rana ne aka fara zagayen tattaunawar na tara mai muhimmanci. A tattaunawar da aka kwashe kimanin shekara ɗaya ana yi a Doha babban birnin Qatar, inda ake sa ran tattaunawar zai kai ga kulla yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka dade ana dako a Afghanistan. Tattaunawar na zuwa ne wuni guda bayan wata arangama da 'yan bindigan Taliban ɗin arewacin Afghanistan, inda aka kashe sojojin Amurka guda biyu, adadin da ya kai kisar sojojin Amurka zuwa 14 a cikin ƙasar. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Zalmi Khalizad shi ne ke jagorantar ɓangaren Amurka, yayin da Sheikh Muhammad Abbas yake jagorantar ɓangaren Taliban a wannan tattaunawar, inji mai magana da yawun Taliban. Wata tawagar bincike ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa sojojin ƙasar Myanmar sun yi niyyar aiwatar da kisar kare dangi ne a kan ƙabilar Musulmin Rohingya a lokacin da suka kora wato dubban ɗaruruwan 'yan ƙabilar daga ƙasar a cikin shekarar 2017. Rahoton da tawagar ta fitar a jiya Alhamis ya kuma ce gwamnatin kasar ta gaza tabbatar da alhaki da ya ratai a wuyanta a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa a kan kisar kare dangi na gudanar da bincike da kuma hukunta masu laifin aikata kisar. Wani masani a cikin tawagar binciken da ake kira Radika ya faɗa yayin fitar da rahoton cewa ayyukan cin zarafin bil'adama da aka sa su binciki laifi ne da ya kamata a ɗora wa ma'aikatan sojin Myanmar da ake kira Tatmadaw. Sama da 'yan ƙabilar Rohingya 700,000 ne suka arce daga jihar Rakhine na Myanmar tsakanin watannin Agusta da Satumbar shekarar 2017, biyo bayan hare-hare da 'yan bangar Rohingya suka fara kaiwa jami'an tsaro, lamarin da ya sanadin mayar da martani daga sojoji. 'Yan Rohingya suna ci gaba da neman matsugunai a sansanonin 'yan gudun hijira a makwabciya Bangladesh. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tabbatar wa Canada a jiya Alhamis cewa Amurka tana aiki gadan-gadan domin ganin China ta sako 'yan ƙasar Canada guda biyu wanda take riƙe da su tun wancan shekara bisa zargin leƙen asiri. Lamarin da ake alakanta shi da zargin aikata laifi da Amurka ta ɗora wa shugaban kamfanin sadarwar China. A wata ziyara da ya kai a Ottawa, Pompeo ya faɗa wa Prime Minister Canada Justin Trudeau cewa wakilansu sun maida hankali akan taimakon yadda za a sake 'yan kadadan guda biyu. Ya ce sun bi duk hanyoyi da suka dace kuma bai kamata ba a ce ana ci gaba da rike waɗannan mutane biyu. Pompeo ya ce dole ne China ta mutunta alƙawarin da ta yi wa duniya kuma suna sa ran za ta yi hakan. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa za ta gayyaci matukan jiragen Boeing 737 Max a faɗin duniya domin shirya musu jarrabawa akan tukin jirgin sama da zammar jaddada izinin tukin jirgin saman biyu bayan munanan hatsarin jirgin sama guda biyu. Tun da farko kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa hukumar ta buƙaci kamfanonin jiragen saman Max guda uku su gabatar da sunayen matukan jirage da wasu waɗanda suke tukin jirgin, wato waɗanda suka taɓa tukin jirgin 737 da kuma akalla samfurin Max sau ɗaya a cikin shekara. A wata sanarwa, hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka ta ce bata nuna takamammen sa'o'i da matuki ya kamata ya tuka jirgi kafin ya shiga wannan jarrabawan ba, amma dai ta ce duk wani matuki da ya taɓa tukin jirgin Boeing samfurin Max zai iya shiga wannan jarrabawar. Da ƙarshe, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara a fadar mai martaba Sarkin Zazzau yayin wani ziyarar aiki da kuma nuna godiya ga al'umman jihar Kaduna game da ƙuri'u da suka bashi a zaben da aka zaɓe shi a karo na biyu. A lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake mai da jawabi akan buƙatar wato taimakawa jihar Kaduna, ya ce wato rabon ministan da ya yi ya biya Kaduna da jihar Kano saboda ya ba su manyan ministoci guda biyu. Shugaban ƙasar ya sake nanata ƙoƙarin gwamnatinsa a kan tsaro da bunƙasa tattalin arziki, inda ya buga misali da ɗimbin matasa da ke son gwamnatinsa ta samar musu da ayyukan yi, duk da yake wasu a cikinsu ba su da ilimin zamani, wanda ya ce akwai buƙatar a rinƙa alaƙantawa da kundin tsarin mulkin ƙasar domin su san abin da gwamnati take ciki.
Babu Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada jamhuriyar Niger, inda aka shiga wata rigima sakamakon zargin ministan cikin gida Muhammad Bazoum da amfani da motar gwamnati a yayin kamfe. Silabar ma gare ka.
Wannan shine zagaye mafi girma da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ke gudanarwa a yankunan karkara tun bayan da aka tsayar da shi a matsayin dan takarar 2021 a watan Maris din da ya gabata. Bayan yankunan Doso da Tawagarta, Bazoum Muhammad ta ziyarci yankin Zandar. La'akari da faruwar wasu abubuwa a yayin jerin gangamin da jam'iyyar mai mulki ta gudanar yasa 'yan adawa zargin an taka doka. Garba Ambali Dauda shine sakataren jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa.
Kamfani ne yake ga yi wannan kowa sani, amma ana neman a yi wata kuskurima a ce an je ganin talakawa ko an je a'a. Dan takara na PNDS tarayya kamfani ce yake ga yi. Ya kamata a ce wanga abu ya dami makin ƙasa. Ga haka zaɓe ne za mu je. Tun yanzu an fara nuna alamu na ba za a yi gaskiya ba za a yi adalci ba.
Sai dai Bazoum Muhammad na cewa akwai rashin fahimtar nauyin da ya rataya a wuyan ɗan siyasar da ke fatan samun karɓuwa a wurin talakawa.
Ita doka tana ta iso mutum ya je a gane shi. Ina da niyya in ci gaba da rangadin nan, duk wuraren nan da ban taɓa gani ba na je in gan su, in ga mutanen su, su san ne, su so ne. Wanda bai san ka ba yana son wanda baka sani ba, kana jin tausayin shi ne, kana yaka tuna da shi ne.
Hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun yi nuni da cewa dan takarar na PNDS tarayya ya yi amfani da motar sa ta ministan cikin gida a yayin wannan zagaye, to amma a cewar sa shi da kansa ya san cewa anan ya aikata ba daidai ba.
Eh, lalle wannan zagi ya kame ni shi yana da tushe bai sai da ka na yarda da haka don dai al'ada ce da ni soki an ka wani zani ba nan gaba shi zani siyasa ta ba zani ta da motar.
A nasu bangare yan adawa na ganin ya kamata doka ta yi aikinta don kawo karshen aikata irin wannan mummunar dabi'a ta yan siyasa a nan gaba.
A cikin tsarin juju in ka ce ka yarda da laihinka kenan doka za a duba yanda kamata ai maka sassauci. Kenan mu yanzu shine muke jira juju yau yace wannan dan takaran ga shari'ar da ya kamata a ce ta haushi.
To amma ku yi adawa kun shigar da ƙara ne akan faruwar waɗannan abubuwa.
Kamar muna jan hankali mutane ne don su fahimci abin.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, kafin mu ci gaba ga wannan.
Sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da san kalife yana da raba
yana da raba da bale kada yana
da anye bodo bodo da bawa da bamba na kolloro
yana da
Shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima bodo na alhaji amza da shida da hinanana ko ta ina badadi kama na kundulu mamma na sanyo alhaji kanshi da shida tuke tando mai kano mai saje danye da bature posta da shi da bawa na posta wa anda ke gasa kanife to ka ji shabi dai dai ba so halin baban da ta in ya hobi sa hanya kanan alige
ba da de bale
kan da kai ko di ido tuwa abin jin giwa wanda la in da kici sa kwana da yunwa
Kana
shine ya kwana bai ba ce ba kana alige
da ba da ke ba da ka tsere
ba ba nan la la ba kana alidaki ature
to Allah ya ji kan shata. To kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta bankaɗo ɗaya daga cikin harkokin damfara mafiya girma a tarihinta wadda 'yan Najeriya ke jagoranta a nan Amurka. To ɗazu wani tsohon ɗan sandan Amurka ɗan asalin Najeriya na tsokaci kan wannan batu a hirarsu da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe, wanda yanzu zai ɗora da tambayarsa cewa
kowace irin rawa hukumomin Najeriya za su taka wajen magance wannan 419 a yammacin duniya?
A matsayina na ɗan Najeriya kuma kasancewar sanin yadda muna da ƙalubalen ɗaukan matakai, daga cikin abin da na fahimta a bayanan da waɗannan jami'an tsaro suka yi daga jihar California sun nuna cewa yanzu su sun ɗaura ɗamara wanda za su yi haɗaka da ƙasashen da aka samu da suna a cikin wannan al'amura damu da mu, misali kamar Najeriya din, to ina jin a nan ne za su yi rawan ganinsu, saboda zai zama kamar international issue ne wanda za a shigar da shi.
Wace irin rawa kake gani kamar hukumar EFCC, wato hukumar hana ko hukumar da take yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, za ta taka wajen magance irin wannan matsala domin kare martabar sunan Najeriya a idon duniya?
To, kasancewar nan sun kware, suna da kuma kwararru wanda ma sun nuna ma, banda kasancewar a Najeriya ma da kuma jami'an EFCC na Najeriya su ne suke da alhakin yin irin wa'innan ayyuka na binciken irin wa'innan laifuka, to sun gano cewa ma akwai kasashe wanda yake 'yan Najeriya suna nan sun bazu suna irin wannan, misali kamar UK, Lebanon, Ukraine, Japan, Indonesia, su Germany, haka dai ya nuna. To, a nan kaga rawan ganin da EFCC za su yi shi ne su nemo wa'annan mutanen da suka yi wannan binciken, kuma na kula da damuwa da fushi da fusata suke yin wannan abun. To, idan 'yan jami'an EFCC suka neme su, so za su taimaka musu domin a ci galaba wajen shawo kan wannan, inda har za a iya yi duk irin yanayin girman Amerika kuma da lokacin da aka dauka da kuma ilimin da aka yi amfani da shi. To, ina cewa tattatan a nan ne EFCC za su samu su shawo kan wannan al'amura da kadan-kadan.
To, kana ganin 'yan Najeriya masana harkokin tsaro irinka da suke zaune a yammacin duniya, wace irin gudunmuwa kake gani za ku bayar wajen bankaɗo ko kuma wajen taimakawa a magance waɗannan aika-aikar da mutanen suke aikatawa?
To, ka san shi wannan harka ne wanda yake yana da girma fiye da inda baka da to. Me yasa na faɗa haka? In a matsayina na mazaunin nan, abin da na sani ba wai yana nuna cewa na ƙwarance a harkar yin irin wannan binciken bane. In ba dai an neme mu ta wata hanya ba, mu ma da za mu dan zura kai ciki da hanyar bincike ba, ilimi ne mai zaman kanshi wannan. Sai ka kan da ilimin na'ura a ciki, da ilimin kuma sanin 'yan gari, da ilimin sanin harkar watan ma'aikatu na banki da makamantansu. To, a nan ne ake haɗaka a bulluko da irin wa'annan laifuka. To, ka ga ba ƙaramin aiki ba ne. To, sai kuma mutum ya ƙwarance ko ya karance a kan wannan abin musamman.
To, wace shawara za ka ba wa gwamnatin Najeriya ko kuma da gwamnatocin musamman ƙasashen da suke irin wannan aika-aikar?
Eto, gaskiya Najeriya ta yi ƙaurin suna a kan irin wa'annan aika-aika, ba wai ba ne wannan. Daga cikin watan hujja da aka kafa a kanmu, to wannan hujja ya zama mana ƙalubale. Daga jiya, dukkan Najeriya wanda yake bibiyar labarai na duniya ya san kuma ya ga wannan abin da ya faru. Bai tsaya a nan ba, mun sani akwai wasu ƙasashe da akan kama 'yan Najeriya a yanke musu hukunci a take, ba ma wai na harkar wannan sace-sacen ko wajen koyin damfara na kuɗin mutane ba. To, gaskiya ina kira da gwamnatin Najeriya da babban murya, watan inda zamani yake tafiya abubuwa da yawa ba ma wai a nan ba za su dawo mana ne cikin gida. Duk lokacin da aka toshewa mutane wa'anda suke da irin wannan zuciya na rauni a cikin yin wannan miyagun ayyukan, to idan aka kore su daga nan, to a ƙarshen ta a gida za a koma ake yin wannan. To, saboda haka dole ne gwamnati ta san hanyar da za ta ba mutane dama.
Alaikum. Wani tsohon ɗan sandan Amurka ɗan asalin Najeriya, Ibrahim Ahmad kenan, a hirarsu da Muhammad Baballe kan damfarar da 'yan Najeriya ke yi a yammacin duniya. Yanzu kan bari mu za ku ɗage gefe guda, Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Nafisa Hayatuddin. ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na Yali da ake yi duk shekara a nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da na yi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan murya Amurka. Dr. Nafisa ta ci gaba da bayani akan alamomin larurar tsananin damuwa. To su waɗannan alamomin sukan bambanta tsakanin maza da mata?
A'a, duka ɗaya ne. Abinda kawai yake bambanta shine fahimtar koko yanda za a fahimci abun. Shi in mace ce kinga zai iya bayyana ne a cikin gidanta. Yanda take al'amuranta a gida da kula da ƴaƴanta da kula da mai gidanta da kula da gidanta, to kinga in irin wannan yana tafe to sai kiga ƴan uwa ko mai gida ya rika complain ai duk ta lalace kazanta take min ko da yaushe ba ta son yin abu ba za ta yi abinci da kyau ba za ta yi menene ba. So kawai shine yake bambanta. Namiji shi kuma yana iya bayyana ne a wurin sana'ar shi ko a wurin aikin shi.
To dakta, ita wannan larurar yawanci mutanen musamman arewacin Najeriya idan aka ambaci larurar kwakwalwa akan danganta ta da ko jifa ko iska
kwarai.
Wani bayani zaki game da sunayen irin waɗannan cututtukan da kuke da su a likitanci?
A haka, akwai larurai daban-daban da idan kwakwalwa na da matsala suke iya bayyana a zahiri a yanayi daban-daban. Na san al'adar mu ce take sa koko in ce al'ada da kuma addini yake sa ake waɗannan bayanan. Wannan ba aiki na bane na in faɗi ko akwai ko babu ko haka ne ko ba haka bane, amma abin da na sani akwai alamomi. So da yawa idan mutane suka zo wurin mu a asibiti sukan yawan tambaya su ce likita wannan matsala ce ta asibiti ko ko jinni ne, haka suke yawan tambaya. Amma ni abin da nakan ce ko da yaushe shine irin waɗannan alamomi na wannan lalura. Kwakwalwa idan tana da ciwo ko tana da matsala wurin aikinta tana iya ta kawo irin waɗannan alamomi duka. Kuma idan aka sha magani ko aka yi amfani da magani ya gyara yadda kwakwalwa take aikinta, to waɗannan alamomi duka da kuke gani za su iya tafiya. So haka nake bayani. To kuma wannan ni a tunanina wannan shi ne hujja. Saboda idan an ce gashi an sha magani kuma wannan matsala ta warke ko an daina ganinta, ni a tunanina ko ai ya zama kenan alamomin da aka gani ciwo ne na kwakwalwa ba wai ciwo bane na wani abu daban da ya kawo shi.
Lallai. To yanzu kamar batun ciwon farfadiya kinga shi ma wani misali ne wanda yawanci ake alakantawa da irin waɗannan kamar canfi haka.
Kwarai kuwa. Lalura ta farfadiya mutane da yawa da ka ce farfadiya tunanin da suke yi shine mutum ya yanke jiki ya fadi ya rika kumfa a baki yana jijjiga yana meye wani ya fitsari ko ya ba haya a jikin shi. To amma wannan bangare kadan ne na irin lalura ta farfadiya da take iya bayyana. Tana iya bayyana a yanayi daban-daban kala-kala, wasu da faduwa a ciki wasu babu faduwa a ciki. In baki misali, akwai matar da mun kan ganta a asibitin mu. Duk sanda ta zo wata waka kwaya ɗaya take yi.
To
wannan wakar ita wannan waka duk sanda ciwon ya tashi to wannan wakar ta dinga yin ta kenan. Wakan nan zata yi in kika yi mata magana zata ansa ki, in kika kira sunanta zata ansa ki, gata da idan ta biyu ta fa take an riko ta a hannu. Amma kuma in kika da an mata allura kika bata kwana ɗaya kwana biyu ya sake ta, to da ta tashi ba zata tuna ma yanda ta zo asibitin ba. Kuma farfadiya ne, lalura ce ta farfadiya. So babu yanda ba ta iya ta bayyana, tana iya sa mutum wasu su rika jiye-jiye, wasu su rika gane-gane, su ce sun ga maciji, a'a sun ga menene, yawan mafarki, duk yana iya bayyana a yanayin farfadiya. Farfadiya na iya ta kawo irin haka. Amma abu ɗaya dama da yake bambance ita farfadiya shine, na farko mutum na yin abu ba dan ikon kanshi ba. Na biyu kuma so da yawa mutane ba sa tunawa me suka yi a wannan tsakankanin. Kamar mai farfadiyan ne idan ya yanke jiki ya fadi zai iya in ya tashi zai iya ce maka na tuna ina wuri kaza, na tuna na ji kaman kaza. Amma sanda ya fadi kasan ne yake jijjigan nan, to da wuya ya tuna, wani ba zai tuna ba. Sai dai kawai ya ce ni dai na tashi na ji duk na tattauna harshe na ko na jijji ciwo sai kuma na ganna a daki. So ita dama wannan lalura haka take. Amma banda ita akwai lalurai daban-daban daban-daban na kwakwalwa da ke iya bayyana a yanayi daban-daban.
Allah sarki. To sannan kuma dakta, game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa, yau an waye gari a Najeriya
sai kaga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajensu wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa?
Kash, ma sauraro lokaci ya daga mana hannu. Dan haka zamu dasa aya anan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambayar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatuddin da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kuma ga Zahara Kwaki da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, zamu fara da jaridar USA Today, inda aka rubuta labarin shekaru 400 kenan da bayan farko suka fara sa kafar su a ƙasar Amurka, yayin da wani jirgin ruwa dauke da bayi ɗan Afrika daga ƙasar Angola ya iso yankin Virginia dake ƙarƙashin mulkin mallakar Burtaniya. A watan Agusta na shekarar 1619 ya bude kasuwar cinikin bayi a Amurka da aka kwashe shekaru sama da 200 ana yi. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin Trump yana so Russia ta dawo cikin kungiyar kasashe masu tattalin arziki ta G7. Bayan da aka fitar da Russia daga cikin kungiyar manyan kasashe masu karfin tattalin arziki ta G7 a shekarar 2014, yanzu haka shugaba Trump yana so ta dawo cikin kungiyar. A ranar Larabar da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so kasar Russia ta dawo cikin kungiyar manyan kasashen mafiya tattalin arziki, duk da ci gaba da rike yankin Crimea mallakar kasar Ukraine da Russia ke yi. An fitar da Russia daga kungiyar ce saboda yin gaban kanta da ta yi wajen hade yankin ruwa a shekarar 2014. Trump ya nuna alamar rashin damuwa da yadda kasar Russia ke ci gaba da daukar Crimea a matsayin yankin kasar ta. A maimakon haka, yana ganin laifin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin shugaban Amurka Donald Trump ya tado da wani sabon rikicin siyasa tsakaninsa da Yahudawa, inda ya ce zaben 'yan adawar Democrat tamkar nuna rashin mutunci ne. Yahudawan sun shafe shekaru aru-aru suna gagarumin zaben 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat a kan 'yan jam'iyyar Republican, har ma a zaben shekara ta 2016 da Trump ya zama shugaban kasa. A ranar Larabar da ta gabata, shugaba Trump ya soki Yahudawan da suka jefawa 'yan jam'iyyar Democrat ƙuri'arsu, inda ya ce ko dai ba su da masaniya ko kuma rashin mutunci ne. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ta gaida Zahra. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Da farko suna na Aminu Shayi na garin Garbace da memba kungiyar talaka ta kasa. Muna jinjinawa sojojin saman Najeriya daga da hukumar da suka yi na murkushe waɗansu 'yan ta'adda waɗanda ake ganin barazana ne ga al'ummar wani yanki a jihar Borno. Kuma muna roƙon Allah ya ba wa jami'an tsaron mu dama da nasarar murkushe dukkan 'yan ta'adda da suke addaban kasar mu Najeriya.
Assalamu alaikum. Sashen Hausa Radio America. Sunana Dallamin Jauja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatoci jihohi a halin gaskiya kun ba wai an dauki matakan gyara akan tafiyan da ake ciki a wanga gwamnatin gaba ta gaskiya akwai matsala. Ko da mun tawo da tafiyan da ake yanzu akwai gurbatacce mai kata a ciki, kuma ana wasu suna ce akwai gyara suna ce ba gyara.
To wannan kenan. To ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba saboda karancin lokaci, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na lokaci gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mun labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyan mu na wannan lokacin, ji muku ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.